This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Mahmud Layo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 4 ga watan Maris shekarar 2024. A bangaren rahotanninmu za a ji cewa an gudanar da taron zaman lafiya da tsaro na Kofi Annan domin duba batutuwa da suka shafi 'yan gudun hijira, tashe-tashen hankula da juriyar al'umma Afirka da ganin kungiyar ECOWAS ta koma cikin hayyacinta.
Together with my fellow ECOWAS counterparts, we're seeking ways to find amicable solutions to the challenge of ECOWAS integration.
Tare da takarori na ECOWAS, muna neman bakin zaren magance kalubalen hade kan ECOWAS.
A shirin ya shiga Najeriya, za a ji shugaban Najeriya Bola Tinubu ya kammala ziyarar kwanaki uku ta aiki da ya kai ƙasar Qatar, inda ya gana da muhimmai al'amura, ya tattauna akan muhimman al'amura da mahukuntan kasar da kuma yan kasuwa masu burin saka jari a Najeriya.
Bayan wannan zama nasu, an zo an yi zama da yan kasuwan kasar da kuma shi shugaban kasa da kuma manyan jami'an gwamnati, ministoci da gwamnoni da suka yi rawar shi shugaban kasa.
Kamar kowanne daren Litinin, muna tafe da shirin yan kasa da hukuma tare da Mahmud Ibrahim Kwari. Muna kuma tafe da labarin wasanni tare da Murtala Faru Sanyinna, amma fa duk sai bayan an saurari labaran duniya tare da Mahmud Lalo.
To jama'a, assalamu alaikum. Kotun hukunta, wato kotun kolin Amurka, ta soke hukuncin da kotun Colorado ta yanke na haramta saka sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a kuri'ar zaben fidda guni. Kotun ta Colorado ta yi amfani ne da wani sashi na kundin tsarin mulkin Amurka da ya haramta wa duk wani da ya taba yin bore ga kasar rike wani makamin gwamnati. Tana mai nuni da abin da ya faru a borin da magoya bayan Trump suka yi a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a matsayin abin da ya daidai da wannan sashi na doka. Sai dai a wani hukunci da kotun kolin ta yanke a ranar Litinin, dukkan alkalanta guda tara sun amince da soke hukuncin na kotun ta Colorado wanda ta yanke a ranar 19 ga watan Disambar bara.
I think it's a very big day for America. I think it's a very big day for liberty, and I think it's
Trump kene yake cewa ina ga wannan babbar rana ce ga Amurka, ga yancin wannan kasa, kuma abu ne na ci gaban hadin kan kasar nan. Shi dai Trump shi ke gaban abokin hamayyarsa Nikki Haley a takarar da suke yi ta neman tikitin jam'iyyar ta Republican don tsayawa takarar shugaban kasa a zaben Amurka wanda za a yi ranar 5 ga watan Nuwamban bana. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaƙi a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin, kwana guda bayan kinin da ta yi na a yi gaggawar tsagaita buɗe wuta a Gaza. Wani jami'i a fadar ya ce tattaunawar da za ta mai da hankali ne kan Falasɗina, fararen hula da aka kashe, da ƙoƙarin cimma matsayar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, haɗe da tura ƙarin tallafi zuwa yankin na Gaza. Cikin wata sanarwa, Gantz ya tabbatar da zaman da za su yi da Harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House Jack Sullivan da kuma mambobin majalisar dokoki 'yan Republican da na 'yan Democrat. A ranar Lahadi, Harris ta yi wani jawabi inda ta yi kira da a tsagaita wuta, kiran da ya kasance ɗaya daga cikin kiraye-kiraye mafiya ƙarfi da gwamnatin Biden ta yi tun ɓarkewar wannan rikici.
Of suffering in Gaza.
Tace duba da irin girman wahalhalun da aka shiga, ya zama wajibi a yi gaggawar dakatar da buɗe wuta akalla koda na makonni 6 ne. Sai dai Harris ta ce akwai buƙatar a kawar da barazanar da kungiyar Hamas take yi wa Isra'ila. Amurka ta saka wa shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa da wasu manyan shugabannin ƙasar takunkumi, bayan da ta zarge su da laifukan da suka shafi take haƙƙin bil'adama da cin hanci da rashawa. Takunkuman sun hada da rufe duk wasu kadarorinsu da ke Amurka da hana jami'an gwamnatin zuwa Amurka wata ziyara wacce ba a hukumance ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wata sanarwa da ya fitar ya bayyana wasu al'amura da ke faruwa a kasar waɗanda ya kwatanta a matsayin masu matukar abin damuwa, waɗanda suka shafi take haƙƙin bil'adama da ake yi a Zimbabwe. A watan Agustan bara aka ayyana Mnangagwa a matsayin wanda ya lashe zaben kasar a wani sabon wa'adi, zaben da masu sa ido na ƙasa da ƙasa suka ci an tafka kurakurai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalan kotun hukunta manyan laifuka ta ICC a yau Litinin sun ce masu shigar da ƙara za su iya tuhumar tsohon shugaban 'yan tawayen Uganda Joseph Kony a gaban kotun, koda bai bayyana a gabanta ba a ranar 15 ga watan Oktoba. Kony, wanda shi ne shugaban ƙungiyar nan ta Lord's Resistance Army mai tada ƙaya baya a Uganda, ya kasance mutum da kotun ta fi jimawa tana neman ruwa a jallo. Kotun ta ICC za ta tuhumi Kony da laifuka 36 da suka shafi yaƙi da kuma laifukan gallazawa bil'adama, kamar tilastawa yara ƙananan yara shiga aikin soji, bautarwa ta hanyar lalata, da kuma yin auren dole.
Labaran duniya aka saurara tare da Mahmud Lalo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai birnin Accra na kasar Ghana, inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka da ke can Idris Abdalla Bako ya rawaito mana yadda aka gudanar da taron zaman lafiya da tsaro na Kofi Annan domin duba batutuwa da suka shafi 'yan gudun hijira, tashe-tashen hankula da juriyar al'ummar nahiyar Afirka. Daga nan kungiyar ECOWAS ta koma cikin hayyacinta, kamar dai yadda za ku ji.
Da yake jawabi a wurin taron mai taken hijira da juriyar al'umma tsarin duniya daban-daban, magance rikice-rikice da gina zaman lafiya a Afirka, shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya jaddada cewa hijira ɗaya daga cikin batutuwa da suka fi ɗaukar hankali da muhimmanci a duniya, ko shakka babu za ta kasance a tsakiyar ajandar ci gaban duniya da tsaro cikin 10 shekaru masu zuwa. Dangane da halin da kungiyar ECOWAS ke ciki a halin yanzu na fama da matsalolin rashin tsaro da suka hada da tsatsauran ra'ayi da kuma juyin mulkin demokradiya, shugaban ya ce,
"Together with my fellow ECOWAS counterparts, we're seeking ways to find amicable solutions to the challenge of ECOWAS integration."
Tare da takarori na ECOWAS, muna neman bakin zaren magance kalubalen haɗe kan ECOWAS. Yankin yana cikin tsaka mai wuya, kuma matakan da za mu ɗauka su ne za su tabbatar da yanayin da zai tsara hanyar ci gaba ko kuma halakar al'ummarmu. Shugaba Akufo-Addo ya yi kira ga mahalarta taron da su yi la'akari da muhimman tambayoyi game da nau'in haɗin kan duniya wanda zai inganta moriyar juna na yin hijira tsakanin ƙasashen da aka bari da kuma inda aka nufa. Babban daraktan cibiyar al'adun demokradiyya da 'yanci na ƙasa da ƙasa, Yunus Salahuddin Obanjo, ya yi tsokaci kan taron.
Game da batun shi program da aka yi daga Kofi Annan Peacekeeping program ne wanda yake gaskiya yana da muhimmanci kuma ya taimaka yau da kullum wurin tattaunawa kan abin da yake shafi kasa da kasa da abin da shafi tsaro da makamancin su. Haka duk shugaban da suka yi magana wurin nan, speaker after speaker, manganun da yake wanda yake suka ya shafi ci gaba, ya shafi kwanciyar hankali da zaman lafiyar duniya duka baki daya.
Wasu tsoffin shugabanni, wakilai daga Majalisar Dinkin Duniya da na Tarayyar Afirka da na ECOWAS da Tarayyar Turai da shugabannin shige da fice daga kasashe daban-daban sun ba da tasu gudunmuwar a maudu'ai da suka hada da hijira, canjin yanayi da rikice-rikice a Afirka, magance hijira ba bisa ka'ida ba, da sauransu. Manazarci kan al'amuran yau da kullum, Isa Merago Jibril Abbas, ya yi muryar Amurka bayanin abin da ya ja hankalinsa ga taron.
Wannan taro yana da muhimmancin gaske sabili da shugabanni masu yawa sun yi jawabi mai ƙayatarwa a wagun wannan taro. Jawabin da watun ya ɗauke min hankali shine na shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo akan muhimmancin lura da ƙaura a tsakanin kasashen yammacin Afirka da kuma barazana na tsaro da wannan ƙaura yake janyowa waɗannan kasashen. Lura da cewa waɗannan ƙaura da ake yi a tsakanin kasashe yana tabbatar da cewa ya kamata a lura da irin wannan ƙaura da kuma yanayin da wannan ƙaura ke kasancewa, domin zai iya janyo barazana na tsaro a tsakanin kasashen yammacin Afirka da na Sahel. Lura da cewa 'yan ta'adda suna safarar makamai da wasu miyagun ƙwayoyi a tsakanin iyakokin waɗannan kasashe, sa'annan suna barazana ga tsaro da zaman lafiya na kasashen ECOWAS da ma Afirka baki daya.
Taron ya samu halartar tsohon shugaban kasar Benin Boniyi, tsohon Prime Minister Habasha Haile Mariam da Salen Boshi, tsohuwar mataimakiyar shugaban kasar Gambia uwar gida Fatumatu Jallo Tambajan, tsohon mataimakin shugaban kasar Liberia Chief Dr. Jewel Howard Taylor, da kuma babban wakilin kungiyar tarayyar Afirka kan hana harbe-harbe Dr. Muhammad Ibn Chambers. Idris Abdalla Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaida Idris Abdullah da wannan rahoton. Yanzu kuma sai Najeriya, inda shugaban kasar Ahmad Bola Tinubu ya gana da mahukunta kasar Qatar da 'yan kasuwa masu burin zuba jari a Najeriya a wata ziyara da ya kammala ta kwanaki uku da ya kai kasar. Wakilin mu a Abuja Umar Faruk Musa na ɗauke da cikakken rahoto.
Za a samu kawo ci gaba musamman ma Najeriya da take neman sanya hannun jari daga kasashen waje wanda shine babban muradin shi shugaban kasa. To kuma bayan wannan zama nasu an zo an yi zama da 'yan kasuwan kasar da kuma shi shugaban kasa da kuma manyan jami'an gwamnati ministoci da gwamnoni da suka yi rakiyar shi shugaban kasa.
To amma mun samu bayanin cewar Shugaba Tinubu ya ba su tabbacin cewa za a bude duk wata kafa da za ta ba su damar saka jarin su ba tare da matsala ba. Kuma magana ce hance rashawa ya ce idan sun samu ni koke ko ni yunkuri daga wani jami'in gwamnatinsa ko wani ma'aikacin hukuma cewa sai sun bada hanci kafin su yi wani abu na saka jari a Najeriya a tinkari ofishinsa a gaya masa. To nan ne wasu 'yan Najeriya suka ji suna cewa anya wannan abun da aka saba yi kowace gwamnati ana hana 'yan kasuwa saka jari sai an bada hanci a wannan karo ya za a yi a kai ga Shugaba Tinubu tunda mukarban gwamnati dai ba canza halayensu ake ganin za su iya yi ba.
Shi shugaban kasa yana da jajircewa da kuma tsayawa akan maganar nan ta cewa ba ruwan shi da daukar abin da yake na 'yan kasa ne ko kuma wanda ba nashi ba wanda yake ba bisa ka'ida ba. So dan haka ana sa ran cewa dukkanin jami'an gwamnati za su bi wannan irin tunani da kuma akida irin tashi. To shi shugaban kasa ya bada tabbacin wannan bude kofar ta sauraron dukkanin wanda yake da wani korafi. Kuma wannan ba sabon abu bane domin ko a gida Najeriya a lokuta da dama idan yana magana da mutane da kan ziyarce shi yana faɗin cewa shi fa kofarsa abu da take duk wata shawara ko kuma wani koke ko wani korafi da mutane ke da shi za a iya isar masa da shi. Kuma na san wasu za su ce ta yaya ai lokuta da dama an gani cewa koda koke da ake a kafafen yaɗa labaru ko a kafafen sadarwa na zamani duk sukan isa kunnen shugaban kasa kuma yana ɗaukan mataki.
Wani bangarori ne ake fatan wannan saka jari za a zo a saka jari a Najeriya domin ya samar da ayyukan yi da sauransu ganin cewar akwai kamfanonin ƙasar waje yanzu da ke ficewa daga Najeriya domin sun kasa samun a ba su kuɗaɗensu da suke ajiya ko suke kasuwanci sun samu riba amma babu dalar za a ba su zuwa ƙasashensu kuma su ci gaba da kasuwanci.
Ai Malam Umar wannan ya daga cikin abin da shugaban ƙasa yake ba da tabbaci kuma ya yi ba a Turanci an ta yi demonstrating ma'ana ya yi an gani tun daga zuwan gwamnatin nan zuwa yanzu an biya kuɗaɗe da muka tarar waɗanda na masu kamfanoni misali masu kamfanin jiragen sama wanda suka sayar da tike sun kasa samun su fitar da kuɗinsu da dala an bibbiya su kuɗaɗe da yawa waɗanda kusan an ci ƙarfin wannan bashin da aka tarar. Sannan kuma dukkanin inda yake magana da masu zuba jari ko 'yan kasuwa ɗaya daga cikin tabbacin da yake ba su kenan cewa za ku zo ba matsala kuma duk ran da kake son ka fitar da kuɗinka ko riba ko kuma ka ganar ganin ka gaji da kasuwanci a Najeriya ko kuma wani dalili to za ka iya samun kuɗinka ka fitar da su ba tare da matsala ba. Wannan shine babban tabbacin da yake bayarwa domin yawanci yana cikin fargabar 'yan kasuwa cewa kar mu zo mu shigar da kuɗinmu kuma mu tashi neman abu mu kuma ya gagara fita. To wannan yana cikin tabbaci da shi shugaban kasa yake wasu cewa duk wanda ya zuba hannu a Najeriya insha Allah za a sauƙaƙa hanyar zuba jari din sannan kuma za a sauƙaƙa hanyar fitar da kuɗi din ma idan mutum ya kammala kasuwancin da yake yi.
To madalla an gaida Umar Faruk Musa da wannan tattaunawa. Masu sauraruka da a shagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
'Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yaushe ne komai ya faɗa mana ƙarya ne don mun san logar zambo ne.
Masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gangamin jami'an tsaro da ka tafi da kata filoli suka shiga angon masaurare da yara da mata haka suka ringa rusu gidajen mutane.
Je muke kwana itace ma babu kayan abincinmu sirra mu duka a ranar nan aka mana rusu mun kwana ana ruwa.
Tun da nake a nan bana shekara na 31 mu ba mu ban taba sani wannan abu ba.
Ina kuma duk gaba da su ga
a karo na biyu shirin na jihar Enugu a kudu maso gabashin Najeriya kan batun korafin yan kasuwar dabbobi ta garke da hukumomin jihar ta Enugu suka rusa a dakace mu
kullun ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da jawota hakanan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashin
madalla masare makonni biyu da suka gabata mun kawo muku korafin yan kasuwar dake hada-hada a babbar kasuwar Oji River Oguaba dake gefen birnin Enugu na jihar ta Enugu a kudu maso gabashin Najeriya game da yadda hukumomin gwamnatin jihar suka rusa musu kasuwa ba tare da zancen biyan diya ba ko kuma mayar musu gurbinta to kasa da mako guda bayan wancan rusau na shaguna a kasuwa kuma sai ga jami'an hukuma bisa rakiyar jami'an tsaro sun rushe gidajen da iyalan waɗannan yan kasuwa ke ciki waɗanda ke daura da shagunan da aka rusa a baya wanda yake gwamnatin jihar ta ce ta ɗauki matakin ne da sunan dakile barazanar tsaro amma babban abin da ke ciwo waɗancan bayan Allah tuwo a ƙwarya shine yadda gwamnatin ta lalata musu dukiya da kuma ta gayyara iyalansu ba tare da sauraron biyan diya ko kuma soya musu mutsugunni ba dokuwa da irin gagarumar gudunmuwar da suke bayarwa ga al'ummar jihar ta Enugu ta fuskar tattalin arziki da kuma samar da abinci abokin aiki Lamido Abubakar Sakkwato ya bibiyi wannan al'amari kuma ga rahoton da ya hada wannan fili
da yawa bayan wasu rushe-rushe na shaguna a wata kasuwa ta Ogu a karamar hukumar Orijiba da ke jihar Enugu a yankin kudu maso gabashin Najeriya bayanai dai a yanzu na nuna cewa hukumomi a jihar ta Enugu sun sake wani sabon rusau musamman na gidaje da 'yan kasuwa da ke harkokin dabbobi kuma akasarinsu al'ummar Hausawa ne da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta Enugu wani lamarin da ya samu mutanen da abin ya shafa suka fara kokawa kan yadda wannan matakin na rusau ya sa sun shiga cikin wani yanayi Malam Anas Babaji Shau shine sakataren kungiyar ta ɗan kasuwa masu harkar dabbobi
ba lai ba kuma sama da grade guda 10 kasuwa kowa da kansa kamar yake yake ba mu tsakin zamu magana ba ba mu tsakin zamu rubuta komai complaint ba kowa arkice yake aka dauka aka rusa shaguna da gidaje ya fi 500 na farko kenan ne bayan kwana hudu ko biyar da wannan rusau wurin sai ga gangamin jami'an tsaro da kata filoli wasu su shiga angon matare da yara da mata haka su karin da rusu gidajen mutane mata da yara duk suna wawa tsawo wasu ba su da kudin da za su koma gidajensu wasu ba su da kudin da za su je su kama kinga dole aka muke zama kuma har yanzu ba mu san matsayin mu a wannan wurin ba
kun kai ku nawa ne a wannan wurin da kuke
mun kai 10,000 a wannan kasuwar namu akwai duk wani kabila arewa akwai shi a nan akwai mutanen Sokoto akwai mutanen Zamfara akwai mutanen Kano akwai mutanen Maiduguri akwai mutanen Bauchi akwai mutanen Adamawa
bacin harkar dabbobi akwai ta harka da ake a wurin
eh karfin kasuwar ne harkar dabbobi ne amma daga baya masu tradiyar akwai masu production akwai masu gidajen wanka akwai masu abinci akwai masu harkoki daban-daban ne daga baya buɗe saboda yawan al'umma da yake wannan wurin
kuma gwamnati ta ce za ta gyara muku ne ku dawo ko kuma za a biya ku diya
har yanzu kuma ba ta ce komai a kai ba wata damu mu muna kake kake irin kuma su media na ƙasa sanar duniya su halin da muke ciki gwamnatin mu ba su kawo ɗauki da manyan arewa sakamakon su yanzu suna zaune arewa ko kuda ba su da ba su daga an yi abuwa da mai tsaron harin sun yi kai musu amma mu kuma nan wurin mun kara kamar ba su kallon mata sannan na kansu
wannan lamarin dai a cewar wata mata ya sa su cikin wani mawuyacin hali sakamakon rushe matsugunansu tace
ajiya kenan ga ma zame a waje muke kwana itace ma babu kayan abincin mu sirra mu duka a ranar nan aka mana rusa mun kwana ana ruwa kudan mu duka an rushe kayan mu ga sa waje ko ina ga mu burjin muna yawo kara da kai wallahi
tunana dan juma lantan abun ya taba mana rayuwa inda ba mu yi sammani ba to yanzu mutane duka suna jefe a waje yadda abubuwan da aka yi mana ba mu taba yin sammani wannan abu za same shi haka da yara da manya da kowa yanzu kaga muna waje in ka zo sai ta tausaya mana gidajen da aka rushe ina gaya maka ko barnan da aka yi mana
bayan rusa muku gidaje da aka yi kuma ana zargin ku hukumomi suna zargin ku da aikata ba daidai ba da ajo makamai da sai da miyagun kwayoyi nemi za ku ce?
To anan Damido Abubakar tun da nake anan bana shekara na 31 mu bamu ban taba sani wannan abu ba saboda garke nan da aka kafa tare da ni kuma lokacin da gwamnati Chimore Kinamani ya tabbatar mana cewa ya bamu nan zai kare shekara 69 ya sa blog ya bamu izini ya ba manyan mu lokacin ban taba sani hakan ba ka san mun zo muna harkan mu ne wanda zamu taimake rayuwar mu
amma hukumomi suna tsoron kada abin da ya faru lokanta ya faru anan shi yasa suka da wannan mataki
to ai sai a gaya mana ka san an yi abu haka ai muna da manya sai su kira manya su addressing din su zo su kira mu kuma mu masu tare da manya sai to ga abin da fa gwamnati ya gaya mana amma ga matakin da aka fada ba yi mana wannan magana ba
shi ne kuke so yanzu gwamnati ta yi muku daga karshe
to muna so su kawo mana dauki su taimaka mana su kawo mana dauki abubuwan da ya kamata su yi mana su tallafa mana
inda Musa Muhammad da mu da jodo ba un go ba garte o dir ba local government in go setto mun da asar sali fa indi ko sali gonna in go turi ta ta fila da wari da yiddina ne mu Muhammad maka Allah ne wani da illa iya illa kan dan sege Allah kawai Allah barki kawai Allah ne
har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke na sasamura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin
suna na da Alai Bello Usman Keke lamari kan dai mu yanka da abin da faru ko sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don gaskiya abin da faru da mu kan an zo kawai aka ba sani ba rawo ko sun zo ko sun hau suna ta rufa ko ina kuma duk gaba da su rufa ma ga wanda akwai wanda ta aibu maran a waje bayan sun rusa gaba da da gaggare kuma ruwa ya zo ya ta duka mutane yanzu ko inda ma ake tsugunawa itace ma na inuwa inda muke ga ladinan zama ma duka suna tura su
Muhammadu Basiru Bungo Bagari bayan lamarin da muka shiga yanzu haka nan da kai mun zama abu tsayi ne wallahi in ka ga mu dai wallahi za ka yi hawaye gabaɗaya komai da komai har da ruwan sama ma ya zo ya tike mu kaya mu da yara mu da har akwai matan da su bai wanda ya yi ko su dare a kwalle ta yi guda biyu suna da yawa ne don biri mu ji abin da muke so da muna so da ya kasance zama mu na da mu samu rayuwa mu samu zaman lafiya mu zauna a cikin lafiya kamar yadda take da
to shin ko menene hukumomi ke yi a jihar ta Enugu dangane da wannan mawuyacin hali da ya arewacin kasar suka shiga Musa Glo Omegloba shine shugaban karamar hukumar Orijiba dake jihar ta Enugu
the demolition was done by the state government you don't have to know the guy
yana cewa ne wannan rusau ba shine karo na farko ba da hukumomi ke yi a Najeriya musamman a kudancin kasar muna daukar irin matakai da dama musamman ma na baki dake gudanar da harkokin su ne yau da kullum a jihar ta Enugu wannan lamarin dai ya shafi matukar rayuwar su musamman ma abin ya musu cikas game da harkokin su ne yau da kullum wannan kasuwar dai an gina ta ba bisa ka'ida ba da ma daukacin gidajen da suke bayan ta bisa ga haka gwamnatin jihar ta Enugu ta sha alwashin gina wata sabuwar kasuwa ta zamani da ma rukunin gidaje na zamani inda za su samu wala kuma ƴan arewacin Najeriya da wannan lamarin ya shafa suna sane da haka
to Allah ya kyauta masu saurare ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Lamido Abubakar Sakkwato Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadansunta
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga Umar wato Murtala Faruk san ina da labaran wasanni.
Hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta soma nazari da farautar babban mai horar da ƴan wasan kasar na Super Eagles. Biyo bayan raba gari da kocin kasar Joseph Ozero. Ozero ya bar aikin na horar da ƴan wasan na Super Eagles din ne sakamakon kai ƙarshen kontiragin sa wanda ya kwashe tsawon watanni 22 yana kai. An ji hukumar ta NFF tana korafin fuskantar kalubalen kuɗi wanda ake hasashen ya shafi makomar kocin a Najeriya. Huzairu, wanda ya taba aikin horar da ƴan wasan kungiyar Porto ta kasar Portugal da Al-Ahli ta kasar Saudiya, ya soma aiki da Najeriya ne a cikin watan Mayun shekara ta 2022 bayan kwashe watanni ana takaddama akan kwantaragin da kuma albashinsa. Ya karbi aikin ne bisa sharadin kai kasar ga wasan kusa da ta karshe ta gasar cin kofin nahiyar Afrika da aka kammala a kasar Ivory Coast, amma kocin ya zarta matakin inda ya sami kaiwa har a wasan karshe ta gasar. Kungiyar kwallon kafar Manchester United ta dare a sahun gaba a fafutukar samun dan wasan Najeriya Victor Osimhen da ke takale da kungiyar Napoli ta kasar Italiya. United din da yanzu haka ke fuskantar kalubale musamman a ƴan wasan gaba. A yanzu ta yi kuro inda ta zarta Chelsea da Arsenal wajen farautar dan wasan mai shekaru 23 da tauraron saki haskawa. To sai dai har yanzu United din na fuskantar kalubalen gwagwarmayar samun dan wasan da kungiyar PSG ta kasar Faransa, wacce rahotanni suka bayyana cewa ta kuduri aniyar fafatawa domin samun mai gurbin dan wasan gabanta Kylian Mbappe wanda zai koma Real Madrid ta kasar Spain. A ɗaya ɓangaren kuma, wasu ƙungiyoyi daga Ingila da Saudiya sun so mazawarcin mai tsaron gida na Najeriya Stanley Nwabali. Nwabali mai shekaru 27 da ke takale da ƙungiyar Chippa United ta kasar Afrika ta Kudu ya haska sosai a gasar cin kofin nahiyar Afrika da ta gabata a kasar Ivory Coast, lamarin da ya sa yanzu haka ƙungiyar Queen's Park Rangers ta Ingila da kuma Al-Ittifaq ta kasar Saudiya suka nuna sha'awa a kansa. Rahotanni sun nuna cewa tuni da ƙungiyoyin biyu suka soma bincike da tuntuɓa a kan ɗan wasan, yayin da kuma ƙungiyarsa ta Chippa United ta soma nazari kan makomarsa. Shahararren ɗan damben zamani Anthony Joshua na dab da kasancewa tabbataccen zakaran damben duniya, duk kuwa da wasanni biyu da za a gwabza tsakanin manyan zakaru Tyson Fury da Alexander Usyk. Joshua ɗan ƙasar Birtaniya zai fafata da tsohon zakaran damben duniya Francis Ngannou a ƙasar Saudi Arabia a ranar Asabar. Shi kuwa mai riƙe da kambin wato Fury zai kara da Usyk a cikin watan Mayu, shi ma a ƙasar Saudi Arabia, inda za a naɗa wanda ya yi nasara a cikin su a zaman tabbataccen zakaran damben ajin masu babban nauyi na farko a cikin shekaru hudu na kakar wasannin kambin. To ƙarshen labarin wasannin kenan, mu kasance lafiya.
To madalla, yanzu kuma sai gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a taƙaice.
To kotun kolin Amurka ta soke hukuncin da kotun Colorado ta yanke na haramta saka sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a kuri'ar zaben fidda gwani. Kotun ta Colorado ta yi amfani ne da wani sashe na kundin tsarin mulkin Amurka da ya haramta wa duk wani da ya taɓa yin bore ga ƙasar riƙe wani mukamin gwamnati. Tana mai nuni da cewa abin da ya faru a boren da magoya bayan Trump suka yi a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a matsayin abin da ya yi daidai da wannan sashe na doka. Sai dai a wani kunci da kotun kolin ta yanke a ranar Litinin, dukkan alƙalanta guda tara sun amince da soke hukuncin na kotun ta Colorado wanda ta yanke a ranar 19 ga watan Disambar bara. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaƙi a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin, kwana guda bayan kiran da ta yi na a yi gaggawar tsagaita buɗe wuta a Gaza. Wani jami'i a fadar ya ce tattaunawa da za su yi za ta maida hankali ne kan Falasɗina, fararen hula da aka kashe, da ƙoƙarin cimma matsayar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, haɗa da tura ƙarin tallafi zuwa yankin na Gaza. Cikin wata sanarwa da ya fitar, Gantz ya tabbatar da zaman da za su yi da Harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House Jack Sullivan, haɗa da mambobin majalisar dokokin Republican da na 'yan Democrat. Amurka ta saka wa shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa da wasu manyan shugabannin ƙasar takunkumi bayan da ta zarge su da laifukan da suka shafi take haƙƙin bil'adama da cin hanci da rashawa. Takunkuman sun hada da rufe duk wasu kadarorinsu da ke nan Amurka da hana jami'an gwamnatin zuwa Amurka wata ziyara wacce ba a hukumance ba.
To masu arova ke ɗaya kuma da haka muka kara ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin maɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya karanto labaran duniya ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham da wato Jama'u gafarce ni, Fiona Nandudu da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai anjima.